America, Washington DC. Jama'a masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio kuma shi sannan za iya kama mu ta yanar gizo ta voahausa.com ko sashenhausa.com masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
tare da ni Maryam Dauda.
Ranar Talata rana ce da shirin yau da gobe ke tattaunawa akan batutuwan ilimi da fasaha da kuma sana'o'i. Sai kuma ta kasance yau 3 ga watan Disamba, rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don jan hankalin al'umma akan inganta rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu. Za ku ji hirar da wakilin muryar Amurka, Sulemumuni Barma, yayi da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar nakasassu a Niger. Bayan haka, za ku ji korafin wani mahaifi da ɗansa ke da bukata ta musamman.
Ka san bamu da hali wannan abin nan da ake sai abiya din nan saboda yaro na guda ma ana ce mai Umar shi ma da kwanaki ba sai da yake ba su bai zuwa ma wurin karatu yake mai a kai hankuri ka tai in na samu insha Allah na je India muna so a sawata musu zuwa wurin ekol din nan.
Muna tafa da ƙarin bayanan duk waɗannan bayanan sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe don jin duk waɗannan bayanan.
To shirin namu na yau zai leƙa Jamhuriyar Niger ne. Kamar yadda kuka ji, yau ce ranar nakasassu ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Zubairu Abarshi na kungiyar nakasassu ta Niger ya bayyana abin da ya fi ci masa tuwo a kwanya. Ga Sulemumuni Barma da ƙarin bayani.
Sunana Zubairu Abarshi.
Kana ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar nakasassu a nan Niger. Yau ce ranar da ake bukukuwan tunawa ko kuma waiwai akan halin da mutanen da ke fama da nakasa ke ciki. Shin ya kake kallon muhimmancin wannan rana?
To ina iya ta ranar tana da mahimmanci sosai gare mu saboda za mu nuna irin abubuwan da muke iya yi al'umma duka su gani su shaida saboda in kaddi ba kamar yau ita Venice Park ta dauki burin yau za a yi wasanni na motsa-motsan jiki na gani kinan cikin wannan duka za mu iya gwadin fusa'a da gare mu saboda kowa ya san da mu ma nakasassu muna da wasanni na motsa jiki waɗanda muke yi saboda cikin Niger akwai mutane da yawa waɗanda ba su san da shi ba. Don ka ya kamata muna son mu nuna irin abubuwan da muke iya yi saboda al'umman Niger su shaida su san da mu ma ana dama da mu cikin harkan motsa jiki.
To da yake rana ce ta waiwai akan halin da nakasassu ke ciki, a yau a zahiri cikin wani mene damuwar nakasassu a wannan kasa?
To ina yin wa babbar damuwa ita ce accessibility in saboda ya kamata kowa ya sani wurare da yawa da ake ziyarta mu ma muna da hanyar mu ziyarce su. Kenan in bin mu da hanyar mu ziyarce su mu ma abun yana ci mana tuwa a ƙwarya ƙwaran mu yana ɓaci sosai wadda saboda dan adam duk inda ke birge ka indai baka iya zuwa ka ziyarci wurin nan ya zamanto wata nakasa ce daban kuma gare ka. Kenan mu abubuwan nan su ne mahimmancin abu da ke bata mana rayuwa shi ma ke sa ka ƙara gungurta mu ma gaba ɗaya saboda muna son mu ziyarci wurare da yawa amma ban mu iyawa.
Kamar kun saba kaiwa gwamnati koke akan wannan matsala kuma ba samu wani biyan bukata ba?
To gwamnati ta san da shi saboda akwai minister mai kula da nakasassu ana yin magunguna tare da su ana yin takardu wanda ke sa a ce menene ke sa nakasassu ana sa musu barrier tsakanin su da waɗanda suke shinge. To shine wannan duka ina ji minister ta yi wannan tsari kuma duk sun san da shi. Wani lokaci za a gwari abun za a yi kuma daga baya za a gani saboda yanzu ma an kaddi ba a yi in an abin yana ci gaba cikin sabin gine-ginen da ake yi na gwamnati a cikin su ne kamata a gode abubuwan ba yanzu ba in an gode gine-ginen ga sabi da ake nan gari an dauki matakai wanda muna kasasu ma muna iya mu zo mu shiga cikin wurin wanda ya kamata kenan ai dole ne mu san da ana yi amma in gwamnati bata fara ba babu wani zashi bata iya tilasta mu wani in ka diba yanzu ai abun ya kamata mutane su yi lissafi ko gidan kanka kake gina ya kamata ka lura da wannan saboda akwai ciyo yau mutum na watan siyan ya buga wayanda gidajen su ne amma ba su iya sahu akan su
To masu sauraro yanzu kuma zamu je ga tattaunawar da Zauran yayi game da wannan rana ta jan hankali akan nakasassu ta duniya kuma a yau zamu duba fannin ilimi na nakasassu ne. Yusuf Abdullahi wakilin murya Amerika a Niger shine ya jagoranci wannan tattaunawar.
To game da wannan ranar da aka kebewa masu lalura ta musamman a duk fadin duniya yanzu aka Zauran namu na tare da wasu nakasassun binnin yamai. Da farko dai akwai Habibu Abdullahi shugaban kungiyar na kasassun binnin yamai. Mala Habibu barka da yau.
Barka da.
Sai kuma Sumaila Giwa shi kuma mamba ne a kungiyar na kasassun binnin yamai masu gudanar da wasannin motsa jiki. Mala Sumaila barka da yau.
Barka da yau.
Mun gode da karɓar nan goren da ya tara. Tare da su zamu tattaunawa kan muhimmancin wannan ranar da kuma irin matsalolin da na kasassun binnin yamai ke fuskanta. Malam Habibu da kai zan farawa shin meke muhimmancin wannan ranar
rana ce yau mai babban muhimmanci gare mu Malam Isu saboda na farko yau babban farin ciki ne gare mu cewa akwai mu da babban wata lawa da muka shekara uku
wato wata doka
wata doka da muka shekara uku mu a bayan ta ita ce ta protection social to wannan ta kariya musamman ta na kasassu to alhamdulillah babban horin cikin mu shine wannan an kai ta assembly kuma Allah ubangiji Allah sa ta huce
yanzu dokar kana zauren majalisa
ta zauren majalisa ma an yi bute ta huce yanzu magana da muka yi mu a jirin dan insha Allah in Allah ya guda muna shugaban kasa sa hannu shikenan sai ta yi aiki
da fara aiki
kaga kenan babban horin ciki na gare mu wannan
wani irin tanade-tanade ne ita wannan dokar ta yi wa na kasasu
to lalle ufun ban yi in ce maka duk in ka maka sauraro da yawa me akwai rahusoshi da yawa kamar irin su exoneration irin kaya da zaka sowa ko kuma mota zaka sayi da wasu abubuwa da yawa da a ciki me in ka maka bayani da yawa ne abubuwan da yawa ne firman sai mu ce ga abu ne nacin na yau da gobe na rayuwarka ta yau da kullum wanda zaka jin dadin rayuwarka shine a cikin wannan kundin na cikin wannan doka da mun kawo don kaga wannan babban horin ciki ne gare mu na kasasu Niger wanda zamu mu jinjiga ma Muhammadu Isu da shi da gwamnati insha Allah ubangiji Allah saka da alheri don ku wannan babban abu ne hannan na biyu wannan rana ita ce kuma babba gare mu kamar kowane kasa ta duniya ka san wannan ba Niger dai ba duk gudan duniya ne ake wannan sallaci sallaci kenan mu nan gare mu babba ce babban rana ce gare mu wanda zamu hitowa mu hadu irin koke-koken mu da irin kokarin da muhimmancin da kokarin da irin shugabannin ne da suka nan suwa yi suwa gare mu shine babban muhimmancin shi sai dai wannan rana da mun so hannu da hannu tare da federation ta FINSPA da wannan federation national mu hama hada kai hannu da hannu mu yi aiki tare mu yi wannan jagulgulan tare sai dan cikas ta zo shine ministan mu ta population ta samu ta danyi wai
to ministan dake kula
da kulawa da al'umma sai ta samu dan
balaguro
kadan dokko muka ce to ya kamata mu a daga wannan abun to muka ga su da ya sun yi nisa kwarai da partner din sun yi nisa wajen shirye-shirye muka ce to ba mu iya mu ce mu kiristar da su ce su yi wannan shirye-shiryen shi an muharin mu muka dan daga kadan muka ce to sai in Allah kai muna rai insha Allah 12 daga wannan watan za mu ci gaba kuma da jagulgullan insha Allah in Allah rida na bi
Malam Habibu kai magana cewa wannan ranar wata dama ce gare ku kuma su lalura ta musamman ta isar da koke-koken ku ko kuma irin matsalolin da kuke fuskanta alal misali wani irin matsaloli ne na kasassu musamman ma na Niger ke fuskanta
to ka san babban matsala shine Malam Isu in kali sai akwai wannan babban kundi namu na Convention Relative to Odor Depression and Cafe shine muke son mu ai muna misa an never in shaba a fara aiki shi akwai aiki aka na ayi ciki me akwai gaishe kwarai kamar muka dauko yanzu cikin babban irin birnin Yarewa yau in ka diba ka gani akwai matsala ta accessibility kamar wuri da escalator da aka na ayi kuma akwai gototi da aka na ayi a sanyamen yala ɗin nan to yawancin gototin nan duka ɗanka ya aiki bude bare shi na akai bude to ka gani babban hatsari ne gare mu mu a ce matsayin mu na nakasasu tunda ka san akwai makahi tare mu akwai mutane da yawa ɗanda su ba makahi bane kuma ba idanu gare su ba aya iya in dare duhu ya dan shiga kadan sai su wada ciki mun sa shamu mutane da yawa daga wadawa cikin wannan gutotin da abude sun kashi an sha kawo mana kuka kuke wannan wani ambuwa don kaga wannan babban hatsari ne yau in ka diba yau ba ma a ce gidaje na gwamnati ba in ka dibi gidajen na gwamnati ma yau ni a matsayina na shugaban federation regional ta nan yamai babban kungiya ta nan yamai yau ban in tai abu ga building yami in ce in shiga yadda daga sai na kasar da kai na mine na kasar da kai inda sai na rarrahe in hau escalator in kai hau kaga wannan babban matsala ce gare mu
akwai irin matakan da ya kamata a doka
wannan kuma wannan convention inda nake ce maka in ka diba a cikin article din ta na 9 ta yi zance bisa kan accessibility duka ba timan duka wasu abu buwa da cikin ni ya binga na gwamnati hannan in ka dauka komo nan baya bisa article na 4 gwamnati ta dauki alƙawarin cewa duk abinda a cikin wannan dokar wannan kundin za ta girmama shi kuma za ta aiki bisa kanshi ka gani kenan bayanin in ka zo ka dibi abinda anka samu hannu da abinda a bisa ga gaskiya abin kaga akwai matsala ka gani ko to babban muhimmancin abinda ke muka nan mu ya fuskanta kenan hannan ita gwamnati idan ita ba ta yi ba kakana yau privy za su yi muka dauki fasulman kai na muka dauki bankoki da aka na ayayi muka dauki agents da aka na ayayi muka dauki pharmacy da aka na ayayi babu wanda zaka zakwa kace yau gurmu ya je koko wani makahu ya ce tuju ba kai hau bashi wana tunda ba su rabu da kai babu ruwan su su ya ka kasuwanci na su rasu kai ba su ma dauki muhimmancin mu person and cafe ba hannan ku wannan kungiyar ta ba mu muhimmanci sosai ta ba mu judgment da daraja da duk Allah yace a ba mu cikin wannan kungiyar ka gani kenan shine babban muhimmanci gare mu wanda ya kamata mu a kiran ga gwamnati wallahi gwamnati a kokari zuwa gare mu amma ta kara muhimmanci
nagode malam Habibu kafin sake kuma a bangaren ka malam Sumaila Giwa ka ji irin matsalolin da Habibu ya faɗa a game da rayuwar na kasassu musamman ma a cikin birane ta hanyar shige da fice bangaren ilimi kuma wani irin matsaloli ne na kasassu ke fama da su musamman ma yara na kasassu a fannin na ilimi
masha Allah nagode da ka tambaye ni wannan abin ga saboda inda nake zaman ga ma da muna cikin wasan nan ma yanzu ga an ka kira ni an ka ce min ga biyata an kore shi daga wurin karatun yarinyar ta zo gida take wai an kore ta ne wata kiya ta kira ni ban san abin da yasa an ka ban samu dalili ba me da ina ji tana ce min wai ana ce me aka ce ma abin nan da ke biya
kudin kojes
tana hari kullum da nike to ni dai ba a gaya min ba ban san saboda ko zai shine aka kore ta ko menene ka san wannan kuma masala ne babu a gare mu gaskiya
anan kamar kenan na kasassu yaran na kasassu suna fama da matsaloli barkata a fannin abin da ya shafi ilimin su
sosai akwai matsala sosai wallahi gaskiya wannan kuma muna fata a duba wannan
wani irin matsaloli ne kake ganin ake fuskanta a fannin ilimin nan na kasassu musamman ma yara
to lalle yara abin ga ka san bamu da hali wannan abin nan da ake sai a biya din nan saboda yaro na guda ma ana ce mai Umar shi ma da kwanaki ba sai da yake ba ta bai zuwa ma wurin karatu nike mai a kai hankuri ka tai in na samu insha Allah na zai in biya kuma na samu ni auda su bisa abin da mun ka tai ni ba shi zai yaba abin da director ka gani muna da dai matsala wurin a gaskiya
ni wani me kake ganin ya kamata a yi domin inganta shi ilimin na yaran na kasassu
to lalle muna so abin ga a yi masu me aka cewa a sauwata musu zuwa wurin ekol din nan
kamar a sauƙaƙa musu wajen zuwa makaranta
madalla
me kenan kake nufi kamar ta wace hanya
kaman yanda mu da kanmu mun ka kai yaran nan ya kamata a ce ga hanyar da muke shiga mu kai yaro don haka ce mu da yaran duk hanya don wani lokaci in na kai yaro na wurin karatu din sai ka gani yara na shiga ni kuma ina bisa moto ko zan iya kade yaro ka gani bai yi ba ya kamata a ce mu ga hanyar da ya kamata a bi muna mu tamu ayi muna sauki mu je mu azu yaro mu hitan wata yaro yayi a duba muna shi don aka ma muna saboda mu ba iya muke yi ba gaskiya
na'am bari mu koma wajen president wata kila shi akwai abubuwan da zai fada game da ilimin na kasasu malam Habibu kamar nan wani irin karin bayani zaka yi game da irin matsalolin da yara na kasasu ke fuskanta a fannin na ilimi
eh lalle isu akwai matsaloli yawa kaga in muka dauka duka da bisa accessibility in eh muka dauka equal de sur muka dauki
equal na makarantun kurami
kurami kaga yau da yawa suka abandone saboda mi saboda nan su nan mun sawo ma in son fa kalife ba su da ilimin da za su cewa su tarantar da su cikin langa inda za su langa dai san inda za su suka ranka za su
kamar an ga na fahimce ka babu malamai da suka kware wajen
su kware su wala wanda suka kware kaga yau ka dauka da inda mutun ya riga ya huce premier ya kai college yau muka dauka akwai ashi handicap international dai na ta kokari kwari akwai ONG da yawa kuma gwamnati da kanta ta yanan ta na ta kokari me matsalar har yanzu mu samu da san sanyen waɗanda suka kalife waɗanda za su ci gaba su tai musu da su ba kadiba yau zan faɗa babban zan baka babban matsala dun tun su son business zauke yanzu ban din muka samu le premier ba shele na école de sur sai bana muka samu mutum guda
979
sai bana muka samu mutum wanda ya samu back ka gani ko kenan kaga babban matsala ce saboda mine ne suwa da ilimi suwa da komi me matsala accessibility in ne wanda zai zaman to zai ba su damar cewa su yi karatu da kyau hannan kuma yawanci equal din ne fa inclusive kamar equal ce wanda aka cewa a kebe equal in kurame daban equal in makahin daban kaga muka dauko akwai dole za a samu matsala amma mu matsalar da muke kamar wajen haraka material din su da wasu abubuwa to alhamdulillah Allah gwamnati ya kawo nata kudowa kwarai ta kokari ne mu abinda muke so wannan mu ya son ai equal inclusive shi ne equal din da makahin da kurami da kowa zaman to duka da su zama a tu daya da juna
wannan ne haka bibu
muhimmancin wannan zai ba da damar cewa shi ya san cewa ga dan uwa ne can wanda ba zaman to ba na kasashe na ba ga su suwa tare su a aiki
wato zai kawar da wariya
nan zai kare wariya kuma zai kara ba su goyon baya cewa ga su suwa aiki tare hannan kuma gwamnati ta yi kokari tayanan kuma tayanan ta yi shine menene kokarin ta kanta yi nan ka ga na wajen material din na specialty na haraka dauka sharshi din su ka ga in ka dauki equal abin ga yawanci duka equal ga na inan na makahi da na kurame duk yawancin su gwamnati ta ga kawo nata gudunmuwa ta yasa wadannan kayan ita ke sai musu taya kuma taya musu for me yan kuma in muka buga babban muhimmanci kuma shine yanzu equal normal kamar yan kajirar din nan na equal normal da wasu abubuwa insha Allah an wara banga karanta suwa langade sin an wara karanta suwa na barai duka ayana ayayi ka gani shi ma ci gaba na gwamnati tana ta kokari amma akwai matsala babba shine rishin kamar muka dauki école de sur ba mu da specialist in interpret language sir yau akwai matsala da yawa da haraka equal har ma sun yanzu in ka ce a ce yau akwai kurma ya da komisariya sai an yi atena a samu wanda zai iya interpret a samu a ta yi shi kaga babban matsala ce in akwai wani babban atelier wanda zai zama to a waye sur in maka abinga a waye musu kai sai mun tai mun yi gabas da yamma mu samu director na equal da sur shine annan ga mu na kokari amma yau ni jar ba mu da specialist gashi wanda zai cewa specialty din shi language din shine ya karanta ya samu experience din doctor ya wani ya wannan abu ba mu da shi kaga babban mai abu ne mai matsala da yawa wala don kuma yanzu abin da muke so lalle mu nan mu waye mutane kai kuma mun yi campaign da sensitization da yawa wanda muka shiga cikin kamar ko wani region ko shekara mu yin campaign wanda dan mu waye mutane kai mu zaman to mu san ai equal din inclusive ya zaman to a da aita cuɗaye equal ta cuɗaye da kowa zaman to magana mai aiki tare
nagode habibi
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin ya Allah Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashi idanu yayi hasara babba kowai rashi idanu nace yayi hasara babba rashi idanuwa shata mu ba mu so ne rashi idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku so ne har ya kasance ku na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so ne har ya kasance ku na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido amadari lalan ciyan ido ne mai sa giran idanu.
To masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu agogon mu a nan Amurka na cewa karfe 10:50 na safe. Wato yanzu bari mu ci gaba da tattaunawar wannan zauren.
Malam Sumaila Giwa, kamar yadda na faɗa a farkon wannan shirin cewa kai mamba ne a kungiyar guragu masu gudanar da wasannin motsa jiki, za mu kuma bangaren ka a nan a fannin wasannin motsa jiki na guje-guje da tsalle-tsalle, wani irin matsaloli ne kuke fuskanta?
A to lalle matsalolin da muke fuskanta dai shine kaman wuraren da zamu tayi mu shiga mu yi abin gannan wurare ne ba su da yawa, ba mu samu wurare da yawa yanda muke so mu yi wasannin nan, don saboda gaskiya yawancin guramun da kana gane su na kasa su gaskiya suna so motsa jiki habba iyaka suna da abin ya muna so dai a dinga sa muna hannu saboda gaskiya akwai matsala
kamar anan akwai karamcin wuraren da ya kamata a ce kuna training da dai sauran wasu abubuwa na motsa jiki
haka nan na muna da karamcin wannan wurare saboda wurare ba su isa mu ba gaskiya mun samu a kara muna wuraren da zamu dinga training din mu kuma hai banci wannan material ma muna so a dinga kara mun kayakin aiki
kamar da mu kenan
wallahi saboda ka gani ke kunan ma da muke hawa wanda ake gudu da su ba mu da na zamani nada ne gare mu gasan ko mu wanda ke da nada in kace zaka kama wanda ke da na zamani gudu ba ku abin ga guda ba su zama guda gaskiya muna kira ga wannan ga gwamnati a yi kokari a samu na hannu a samu muna kayan aiki
to wani matsayi za a baiwa wasannin motsa jiki na kasassu wani matsayi za a bashi a Niger kamar kuna taka wata rawa a zo a gani idan ana wata kwamfula ta musamman da za ta hada Niger da wasu kasashe da dai sauransu
sosai sosai ba wasa ba kam don gaskiya wallahi suna da kokari
akwai suna da kokari suka yi fice a fannin wasannin motsa jiki
wallahi akwai su da yawa ma ko yanzu ma insha Allah rabbi na abin ga ma muna da shirin masu zuwa can akwai wanda anka hidda anka dauke su sune za su taikan insha Allah ko za su kawo meda da izinin Allah
to ya bangaren kula da su kamar dokar dawaine su domin su samu nasara a wasannin da ake shiryawa anan akwai matsaloli
a nan shi ma ne nake cewa akwai matsaloli wurin ne muke so a dinga duba in muna da in akwai competition
kamar ina magana nan anan tallafi kuna samun tallafi kamar yadda ya kamata wata kila ana taimaka muku
shi na nake cewa kamar tallafin nan ne bai nan ga isa mu ya kamata korai ya kamata a sa hannu a kama muna da kayan aiki a samu muna kuma in muka tashi muna so mu je wurin abin ga a samu muna na transporting
wanda zai kai dan da za ku yi zirga zirga
madalla
anan ma kuna da matsala
wallahi nan ma da masala saboda in ka ana so ka tana so ka tai wurin abu baka da abin da zaka bar gida ko abin da bai da dadi
to nagode Malam Habibu zamu sake komowa a bangaren dai ilimin na yara na kasashe wasu na ganin dalilin daga cikin dalilan da yasa wasu iyaye ke dare dare na saka ƴaƴan su na kasashe a cikin makarantu suna tunanin cewa koda sun kammala karatu da kyar za su samu aiki ne anan ban san a kungiyance ba kuke kallon wannan
to wannan kuma ai mutane sai sun so jan tsoro alhamdulillah yau duk wanda ce maka ya kare karatu da sunan na kasashe ne shi ya rasa aiki to wallahi bai da diploma ne idan ka diploma ɗinka mu ya da gwamnati ta ɗebe mana musamman cikin ordinance 083 ɗin na duzu masu ina ka gani akwai mu da 5%
kuma kota ne kuma
kota ce aka ba mu
musamman
kota ce ta musamman wanda ba sai kai konkur ba duk wanda zai shiga cikin 100 duk wanda zai shiga cikin function public sai ya konkur amma mu ba mu konkur duka person handicapped indikika da diploma ɗinka baka da wani konkur
kuma ana aiki da wannan
kuma insha Allah kwarai babu dokar da maka aiki da ita kwarai kamar ta wanda muka zinzina mu shiga baka
sa kuma aiki da wannan dokar ko kuma a bangaren kamfanoni masu zaman kansu
to nan ne shi ita ordinance in ta 0413 ta ce hadda prive ya kamata shi aiki
masu zaman kansu
su ya kamata su yi aiki me babban matsalar har yanzu waye kanu ne muka nan muwayi bisa kan su kan kansu ya kamata a tilistar da su nan ne gwamnati ta dan rago da ba ta tilistar da su su zamanto su yi aikata wannan abun ita ce ban gwamnati ita ga aikatawa kenan mu muka aje da ku kenan kuma ya kamata ku aikata wannan abubuwa ka gane ku don haka duk wanda ya ce maka darisawa ekol dan rishin aiki wannan ba gaskiya bane ba dai Niger ba in dai wajen fannin na kunna alhamdulillah wajen aiki ne to alhamdulillah sai mu gode ma Allah
ba mu da kun yi rangadi domin tantance yawan dalibai na kasassu uko kuma yawan yara na kasassu wadanda ba su zuwa makaranta kun samu adadin
abinda muka yi ba an ce maka mun tantance ba abinda muka yi rangadi dan mu sa wayannan yaran saboda yau in muka dauka nyamai manyan garuruwa wallahi babu matsala manyan garuruwa kwarai kamar ka shiga kuma kashi 80 cikin 100 matsala ya cikin kauye
zaka
karkara ne zaka iske zaka mu rangandin da muka yi mu waye mutane uwayen diya dan idan Allah ya samu zuwa da example concrete mu ya zuwa da waɗanda suka samu diploma degree suka yawo kuma ga suna kasasu ne mu ya kwatanta musu mu ce musu ga su sun gani kenan bai yiwa na yau a ci a dauki gurmu ko ku a dauki makawa akai aje matsayin dan bara kawai in ka je kauye yau da kai da dan gurmu ka aje gurmu kai da kanka zaka ci ga discount ga
discrimination
ya mishi wariya gidan ka kai da kanka sai ka ɗebe shi ka kai shi bara amma wanga kuma sai ka kai shi lakwal sai shi lakwal shine muka ce muka waye musu kai muka nuna musu da dalilin federation din babban federation din national shekara yanzu shekara mu buke na mu wannan yaki mun tayi jihar Zandar mun tayi jihar Talabiri mun kamar idan kamar yau a ce akwai kasa jihar aka ɗebe da za a yi inda abu ga za a yi wannan sallah ta republic to za mu ɗiba kamar mu ɗebi gunduma uku ko huɗu cikin wannan gari mu shiga cikin karkara mu ɗebo wannan yaran ƙanane da zamanto ba a gasawa lakwal mu waye musu kai mu nuna musu cewa to lakwal don aldo annabi su kai iyansu lakwal ne ke hidda mu ɗa takaici dole idan kai lakwal yadda ka kai wancan ɗa shi ma ka ci amana shi kai ma ka kai wannan yaron lakwal shi ma ya samu ilimi to haka muka taya kuma mu taya da shaida mu taya da example ga sunan kun gani wadanga makahuna ga matsayin shi wanga makahuna ga matsayin shi mu ba da hujjoji ga sunan su a gani kenan babu yadda za a yi a ce a dauki yaro kai da ka aihe danka ka kai shi ga titi kace ki bara ka gani kai da kanka ci amana wannan yaro shine muka yaki muka shekara bui mu a wannan abubuwa federation ta ba sai mu hada duka gudan Niger na muka gamiya duk inda kungiyar federation ta ka ta Niger sai mun kawo mutum BBB a gamu sai a tai ayi wannan rangadi dan a samu a waye matalakawa kai ya zamanto su sadiyan su lakwal kuma alhamdulillah wallahi aya ga samu nasara mutane ya ga shiga lakwal sosai kuma mutane ya ga bada wannan muhimmancin wannan abun kwarai ko malam isu
to da yake lokaci na hararin mu malam Sumaila Giwa ban san abinda zaka faɗa ba a ƙarshen wannan shirin kana da wani kira wata kila da zaka yi wa al'umma da ko hukumomi
muna da kira sosai saboda muna faɗa musu dai kar su gari dai da taimakon da suna gai muna har gobe a sa hannu a dinga duba mu kuma dan Allah muna roko ga Allah gare su saboda in mun ka tai wani wuraren da bamu iya kai in ka gani dan Allah a tausaya a kama ka kai takardanka sai ka gani ka samu wanda zai taimaka ma ya amsa ya kai yayi ma abin ga ya kawo maka ka gani wannan yana birge ka
kai ma ne mu ka muku ba ku kira na ganin an dauki matakai domin ku samu kuma ku isa inda kuke son ku isa ba sai wani ya taimaka muku ba
wallahi wannan kuma muhimmanci ne yana da kyau muna fata ga wannan
to jama'a duka anan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji wadanda muka tattauna da su da farko dai akwai Habibu Abdullahi shugaban kungiyar na kasassun birnin Yamai da kuma Sumaila Giwa mamba ne a kungiyar na kasassun da ke gudanar da wasannin motsa jiki a birnin Yamai a madadin su da Nasiru Tankari da Suleiman Mumuni Barma shi ma da kawo gurmoshi a cikin wannan shirin ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
wanda ya sawaka kenan a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji mu tafi da wani sabon shirin. A madadin Madina Dahir mai shanu da ta taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma engineer mu Mr. Dan ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Hello, my dad, I can't believe my dad. I'm gonna call me Maria, I'm gonna call me.